Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan dare na ranar Talata 22 ga watan Oktoba shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kumasan kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da dare. Baba Yakubu Makeri ne tare da Murtala Faruk Sanyin na muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji fashin baki da wani dalibi a zangon karshe na Jami'ar Voronezh na ta kasar Russia da ake kira Khalifa Tijani. Ya mana akan taron koli da Russia ta shirya wasu shugabannin Afirka ciki har da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Akan wannan batu kuma ne za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan koshin talakawa suka amfana da tafiye-tafiye da shugaba Buhari ke yi zuwa kasashen waje. Lambar mu kamar kullun ita ce 2025655. Wannan kuma dauke da wani rahoto akan kashedi da gwamnatin tarayya da ta yi wa hukumomin jihohi da na gundumomi masu neman na goro kafin su ba da dama a gudanar da ayyukan gwamnatin tarayya a yankunansu. Akwai kuma labaran wasanni daga jamhuriyar Niger amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum ga kuma labaran. Mayakan kurdawan kasar Syria yau Talata sun ce sun janye baki daya daga arewacin kasar ta Syria lokaci kadan kafin karewar yarjejeniyar tsagaita wuta a farmakin lugudan wuta da Turkiya ke kai musu, da ko da cewa shugaban kasar ta Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya sha alwashin dawowa da kai musu hari idan ba su janye ba. Wani jami'in kurdawan ya ce mayakan su sun janye daga yankin iyaka da Turkiya. Yayin da wani babban jami'in kasar Amurka ya ce mayakan na kurdawa karkashin shugabancin Mazlum Abdi sun shaidawa mataimakin shugaban Amurka Mike Pence cewa dukkan mayakan kurdawa sun janye. Wani babban jami'in Amurka ya ce kasar ta Amurka na aiki tare da kasar Turkiya domin tabbatar da dorewar shirin tsagaita bude wuta a farmakin da dakarun kasar ta Turkiya suke yi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ana samun ci gaba a fafutukar da ake yi, ana ci gaba da gwabza fada a yankin kan iyakar ta Turkiya da Syria mai fama da rikici. A daidai sa'ar da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi wani taro da shugaban kasar Russia Vladimir Putin a birnin Sochi domin shata sabon tsarin dakarun soji a yankin. Wani babban jami'in gwamnatin shugaba Trump ya ce kasar Amurka na sa ido akan dokokin yarjejeniya tsakanin Putin da Erdogan da kan iya kawo cikas ga yarjejeniyar tsagaita bude wuta da aka cimma ranar Alhamis da ta gabata. To sai dai kafin sanarwar ta kurdawa akan janyewar taso, Erdogan ya tabbatar da cewa yayin da mayakan kurdawa 800 suka bar yankin na kan iyaka, har yanzu kimanin mayakan 300 suna nan. Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau yayi da awar samun nasarar zabe da safiyar yau Talata, inda ya lashe zaben wa'adi na biyu a babban zaben kasar bayan jam'iyyarsa ta Liberal Party ta sami lashe mafi rinjayen ƙuri'u da za su ba ta damar ci gaba da kasancewa jam'iyya mai mulki. Hukumar watsa labaran kasar ta Canada ta ruwaito cewa 'yan jam'iyyar ta Liberal sun kama turbar lashe kujerun 'yan majalisa 157 ƙasa da 170 da ake bukata domin kasancewa mafi rinjaye a majalisar kasar mai wakilai 338. Wannan ya sa Trudeau zai kafa gwamnatin haɗin gwiwa da jam'iyyar New Democrats wacce ta kama hanyar lashe kujerun majalisar 24. Trudeau ya faɗa cewa 'yan kasar ta Canada baki ɗaya sun yi watsi da bambance-bambance a daidai sa'ar da yake jawabi ga ɗimbin magoya baya da suka tattaru domin murna a shelakutar yakin neman zaɓensa a birnin Montreal. Waɗannan labarun suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana samun raguwa sosai a adadin mazaje 'yan shekaru 25 zuwa 54 da ke aiki tun daga shekaru 1960. A yanzu mazaje a kasar Amurka suna aiki ne kasa da yadda takwarorinsu suka yi a shekarun 1960, inda aka fi samun raguwar a ɓangaren aikin masu ƙarancin karatu. A shekara ta 1969 kashi 96 bisa 100 na mazaje tsakanin shekaru 25 zuwa 54 ne suke aiki. To sai dai adadin ya ragu da kashi 89 bisa 100 ya zuwa shekara ta 2015. Mazajen da ba sa aiki na kowane zamani suna tarayya a wasu halayya iri daya, watakila ba su da aure kuma suna zaune ne tare da iyayensu a maimakon takwarorin su abokan aiki. Kasar Kenya ta kara tabbatar da shahararta ta na samar da fitattun yan tseren gurin ya da kanin wani na duniya sa'adda a watan nan dan kasar wato yan kasar Eliud Kipchoge da kuma Bridget Kosgei suka kafa sabon tarihi na duniya a tseren a ƙarshen mako. Tseren wato na da muhimmanci, wato tseren gudu muhimmin al'amari ne a kasar da ke gabashin nahiyar Afrika, inda masu shirya gasanni ke baiwa 'yan kasar ta Kenya damar kimtsawa domin samun armashi. Fiye da mutane 5,000 ne suka yanki rajistar shiga gasannin tsere daban-daban a wannan shekara. Masu shirya gasannin na daukar gasar a matsayin wata hanyar samar da kwararru.
We've managed to see that the young ones are the one participating more. We've had about 2,000.
Mun yi alƙawarin ganin cewa ƙananan 'yan wasa ne suka fi yawa a gasar. Mun sami kimanin ƙananan masu tsere 2,500, kuma tabbas zan ce ƙasar nan za ta sami samar da gogaggun 'yan tsere da za su wakilce ta. Gasar dai ta soma kankama yayin da 'yan wasa da dama ne suke buƙatar wakiltar ƙasar ta Kenya a wasannin motsa jiki na Olympics na shekara ta 2020 a ƙasar Japan. A wasannin na ƙarshe, wato a wasannin na shekara ta 2016, 'yan ƙasar Kenya sun lashe lambobi 12 daga cikin 13 da aka bayar a gasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Rasha ta shirya wani taron koli da kasashen Afrika domin farfado da dangantakar da nahiyar. Taron da zai fara daga gobe Laraba zuwa ranar Juma'a shine na farko da Rasha ta shirya wannan taro ga kasashen Afrika a cikin kasar. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana cikin mararta wannan taro, kuma tuni ya isa kasar ta Rasha. Wani ɗalibin fasahar injiniya a zangon ƙarshe a jami'ar Voronezh ta kasar Rasha, Khalifa Tijani, ya mana fashin baki akan muhimmancin wannan taro musamman ga 'yan Najeriya.
Muhimmancin wannan taro babban dai abu bai wuce abubuwa guda hudu ba. Na farko shine security, tsaro. Tattaunawar za ta kawo bayani na bangare biyu akan tsaro. Misali, kowa ya sani akwai babban abun da yake damun Nigeria na harkar insecurity, kamar wannan Boko Haram ne yake damun Nigeria. Abu ya kice ya kicinyewa kusan shekara 10 kenan ana fama da abu daya. To insha Allah wannan tattaunawa da za ta bangare biyu za ta iya kawo wani hubbasa da za a iya yi tsakanin kasashen biyu domin ganin an kawo solution mai dorewa da wannan matsalan tamu. Na biyu kuma akwai bangaren samar da kuma inganta hanyoyin kasuwanci da zuba jari tsakanin Rasha da Najeriya. Kowa ya sani Najeriya a Afrika uwa ce, saboda haka ko a wajen kasuwanci Najeriya uwa ce, daga kasashe da yawa ana zuwa Najeriya domin patronizing din abubuwan da muke siyarwa. Saboda haka insha Allah wannan kasuwanciya kasuwanci inganta Najeriya, to ba ma amfanin Najeriya bane kadai, amfanin duka Afrika ne. Na uku kuma akwai bangaren kulla kawance da ake so a yi tsakanin Najeriya da Rasha, da bangaren bunƙasa arzikin da Allah ya wa Najeriya na man fetur, saboda Rasha kowa ya sani Allah ya mata wannan baiwa ita ma, kuma ta samu nasarori daban-daban a wannan bangare har tana iya fitar da man fetur yadda ya kamata. Saboda haka Najeriya ita ma za ta amfana da irin wannan tagomashi insha Allah. Na huɗu kuma shine ina ganin bangaren science and technology, yawwa kimiyya da fasaha. Rasha alhamdulillahi ta yi fice a irin wannan a duniya. To idan suka haɗa gwiwa da Najeriya za su ga cewa ta yi ta Najeriya ita ma za ta iya dogaro da kanta a wannan bangare.
To bari mu duba batun tsaro da kake yi. Ba wannan ne karo na farko ba da Najeriya ta fara neman taimakon kasashen waje akan yaƙi take yi da ayyukan Boko Haram da ma sauran ta'addanci a cikin ƙasar. To kana jin wannan karo za a samu wani bambanci ne?
Ina ganin wannan garin gaskiya da alamun za a samu wani bambanci. Saboda Rasha kowa ya sani tana da fasahar makaman nukiliya mai inganci. To wannan kuma fasahar insha Allah za ta iya ba mu damar maganin matsalar gaba ɗaya wannan insecurity da ke damun Najeriya. To saboda rusha kuma sani kuma hukumar ta mai inganci ne saboda ga insha Allah inda aka hada da wada da kuma wannan tsari sai ga Allah ya kawo ƙarshen abu na biyu kuma shi kansa ta fagen wannan haɗin gwiwa na tattalin arziki da kasuwanci da za a yi zai kasance zai ƙara ƙarfafa dangantakar soja tsakanin Rasha da Afirka musamman Najeriya to insha Allah za ka ga abu ya yi kyau
to banda ainihin taimako na kayan aiki da kake ganin ko kila Najeriya za ta iya bukata daga kasar Rasha to ina batun horo na ainihin sojoji
daman kusan da ce akan wannan tsari ake domin anan ma akwai wani gari da ake cewa Rostov alhamdulillah akwai sojoji da yawa a Najeriya da ake kawo su domin to ina ganin shi ma dai bayan abin da zai faru a wannan tattaunawa insha Allah muna ganin wannan ma zai iya za a iya ninka irin wannan tsari kai da ta yadda mutane da yawa sojoji da yawa za su amfana da irin wannan tsari kuma su samu gogewa
Tuma da la'agai da Tijjani Khalifa dalibai na zangon ƙarshe a Voronezh wato university kenan ta kasar Rasha Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ba da kashedi da kakkausar lafuzza ga jihohi da ƙananan hukumomi da suke so a biya su diya kafin gwamnati ta gudanar da ayyukanta wakilinmu Abubakar Lamidi Sakkwato yana dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta yi shelar cewar daga yanzu duk wasu al'ummomi a ko'ina suke a fadin Tarayyar Najeriya waɗanda ke hana ruwa gudu a ayyukan raya ƙasa da gwamnatin Tarayyar Najeriya ke shirya musu ta hanyar ƴan kwangila na sai an ba su nasu kaso ko kuma diya babu gaira babu dalili da kuma cewar kame a fara aikin to sai an ba su matching ground kamar yadda in yankin Niger Delta ke yi to tabbacin hakika kamar yadda gwamnati ta faɗi za a karkata wannan aiki zuwa ga wasu al'ummomi da ke bukata a ƙasar ta Najeriya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari dai da kansa ne ya sanar da haka a ta bakin mai magana da yawun shugaban Najeriya Malam Garba Shehu kuma kan haka na tuntube shi ta wayar salula dangane da wannan lamarin ga abin da yake cewa
to shi kasan tsarin mulkin Najeriya wato ƙasa ce fili na gwamnatin jiha idan gwamnatin Najeriya tana bukatar za ta yi aiki a jiha sai da gwamnatin jiha ta da filin da za a yi wannan aiki na cigaban kasa wato sai kuma al'ummomi su dinga fitowa da su tuna yanzu akwai wata gada da ake yi a kudu maso gabas a kasar yan wato wurin na wurin duka zo suka kori ɗan kwangila da jikin da ake yi aikin nan da ake yi don cigaban waɗannan al'ummomi idan ba su bari a yi ba a ce suna da damar su yi su soki gwamnatin tarayya su ce an watsa
su ma yan yankin na Niger Delta sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan mataki na gwamnatin tarayyar Najeriya.
My name is Kazim Adeniji. Anything concerning matching ground not supposed to happen. Yes, you allow the contractors for them to do their job so that the place can develop.
Wannan yana cewa ne sunana Kazim. Yace bai kamata a ce za a muku aiki ba na raya kasa amma sai masu aiki sun ba da kudi wai matching ground yace kamata yayi a kyale ƴan kwangila su yi aikin su domin samun ci gaba a yankin Niger Delta mai arzikin mai. Alhaji Aliyu Orojewa makko ɗaya ne daga cikin ƴan kungiyar magina ta Najeriya wato Reda kuma ga abin da yake cewa
amma mu kungiyar mu ta magina ta Najeriya Reda gaskiya mun tabbatar da cewa akwai wasu jihohi masu su mai da hannun agogo baya su gwamnati sun dauki kasa a matsayin ci a gare su saboda kan gaba su iya rabuwa da ita gwamnatin tarayya kwanan bayan nan ba a dade ba ta fito da wani tsari na wanda za su gina gida dubu dubu ko wace jiha ina gaya maka ni nan shaida ne saboda an wannan tsari din tare da mu kungiyar mu ta magina a kasa amma abin da ke faruwa shine sai an je inda gwamna ana bukatar ya bada wannan land din sai shiga in ba shi za a ba kudi su yi ginin ba kuma wannan tsari bai fito da ba gwamnati kudi ba
Lamido Abubakar muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
Tuma da lagai da Lamido Abubakar sai dai kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma lokaci ne da za ku gyara domin ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku akan wato tafiye-tafiye da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake yi ciki har da wanda ya je a taron koli da ake yi a kasar Rasha shin ko talaka na amfana da irin waɗannan tafiye-tafiye da shugaban kasar ke yi lambar mu kamar yadda muka faɗa daga farko 2025655555 amma kafin nan a shakata kafin mu buɗe layukan mu
adami ba bai bari na ji dadi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shaji ya da shaba baba ne gani nan ban da kaya baba ne amman na tsoka da inda ka baba ne sai yi kwace da ka baba ne yau na shaji ya da shaba baba ne gani nan ban da kaya baba ne amman na tsoka da inda ka baba ne sai yi kwace da ka
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655
To mun samu kiran farko daga jihar Niger. Wane ne a Niger?
Ibrahim Lawson Hula a garin Negede a Kimba.
To Malam Ibrahim duniya na sarinka.
To masha Allah. Lallai bisa ga alhin ya tsira ta ga tsarin da alhin shi shugaba Buhari ke a kasashen waje. A tun wancan mulki shi na farko har zuwa yanzu. To gaskiya in ka kasa kashi uku kashi biyu da talaka dai gaskiya bai amfana da koda kashi daya daga cikin kashi uku. Yawwa domin saboda ainihin duk abin da ake zuwa aje a zanta a ce za a gana za a yi za a yi to gaskiya rajin ma hakan ma ba za a yi ba mu amfana da wannan gaskiya tsakani da Allah.
To mun gode kwarai da gaske Malam Ibrahim bari mu dauki wani kuma daga Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Sunana Shagori Sabo, karamar hukumar Lere Kaduna Nigeria.
To Malam Shagori Sabo duniya na sarinka.
Gaskiya ba mu da wani amfani talaka baya wani amfana da tafiye-tafiyen da shugaban kasa yake yi. Saboda wani lokaci ko da ya tafi to da ya so samu in dai har da amfanin to ya kamata a ce kamfanonin da yakan je domin ya yi shawarwari da su. To mun ga ana yin kamfanoni a Nigeria. Domin talaka a nan ne zai samu dan abin da zai samu yana dan yin aiki a kai saboda aikin gwamnati yanzu ba yana samu abin shi yasa gaskiya ba mu amfana da shi talaka.
To mun gode kwarai da gaske bari mu kada zuwa jihar Kebbi. Wane ne a Kebbi? To muna saurinka ko da yake sunanka bai fita ba amma bismillah.
To yana da kyau don yana kara mana cin gaba da ga tahiyar da yake yi cewa ga taimakon kasa da kasa.
To mun gode kwarai da gaske bari mu je mu sake zuwa Kaduna. Wane ne a jihar Kaduna?
Bello Sokoto ne a wajen Yakubu ke Bello Sokoto ne da Kaduna.
To Malam Bello bismillah.
To gaskiya wani yayi da Buhari ke tsakanin da Allah talaka ba su gani a kasa. Kai da Allah yayi wani yayi ba wani ka nuna da shi. Kuma yayi shi wani ya kamata dinga fi da mataki. Amma kullum in da kike shi ke tafiya. Saboda ba shi ke tsakanin mu kuma yanzu shi wannan yawo sai dai Allah zai kawai ki tarawa. Amma kan Allah mu in Najeriya ko ka ba mu gani ko ni ba zan kowa gani. Saboda Allah wani yau dole idan ka samu kake mace shi amma kullun shi ke tafiya ba fiye da zai ga mun kafa ba da ake mulki yau ko je nan ko ka mace mace shi ke ji amma shi ba ya ke kullun shi ke tafiya.
To mun gode
Allah ya ba abin ki tsara maka shi.
To mun gode Malam Bello. Yawa bari mu je jihar Filato. Wane ne a Filato?
Ya kamata ya hakura.
Wane ne a Filato?
Sunana Ahmad Dabuwa.
To bismillah Malam Ahmad.
Tafiya magana da nake faɗa shi ne tafiye-tafiye da yake tafiya ne har yanzu dai mu dai talaka a Najeriya ba mu ga tasirinsa ba. gaskiyar magana kenan shine ra'ayi na zai kamata ya hakura.
To mun gode, bari mu sake garzayawa Kebi. Wane ne a Kebi?
Marwa Fasil daga Wani Lokacin da Kebi.
Kuma Maru kace, to bismillah malam Maru.
Maru kace.
To bismillah, ka dan cire muryarka.
Kare kyau da kake da Buhari kai. Da Buhari kai.
Amin summa amin. Mun goje kwarai da gaske. Bari mu je Kaduna. Wani ne a Kaduna?
Babaya ko mai kari, barka da lasariya.
Yauwa.
To na fara ma ji fa ta kwarana mutala san yin barka da.
Yana amsawa kuma yana jin ka.
Yauwa. To masha Allah, to lalle kam kamar yadda masu fada suka fada. To lalle gaskiya, to ni dai abin da zan ce dai har yanzu dai ba mu ga wani canji ko wani cigaba duk da shin da yake dawo ba, amma to muna mai kyakkyani akila ko sai abin da ake cewa sai aski ya zo gaban goji ne kila karshen tenoyin shi ya zo kila sai mu ga wannan alfan da yake tafiyan da yake yi. Na ku mutala daga garin Rigasa Kano tare da Najeriya.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu dauki wani daga jihar Niger. Wani ne a Niger?
Kuna magana da Bala mai wacce mulare da shishi ya Niger ke tarayyar Najeriya.
To malam Bala, bismillah.
To a gaskiya ta yayin da Muhammadu Buhari yake yi, ko da ma wancan da lokaci da mulki sai da samun ji kasashen duniya ya zagaya gani bane, shine yanzu yake samu yake zagayawa yake duba kasashen duniya kawai ya kai ta yayin da yake kenan, ba ka fadin Najeriya babu abin da ya gane kasa, babu wani cigaba ta yayin da yake da fatan za ku tashi gariya.
To mun gode kwarai da gaske. Bar mu je jihar Bauchi. Wani ne a Bauchi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Tamam, wa alaikum salam.
Kuna tare da Shaibu SK ne daga Katsalle a jihar Bauchi.
To ma Shaibu, duniya na sarinka.
To wa gaskiya ni ma ana wa ra'ayin gaskiya irin wannan tafiye-tafiye da shugaba Buhari yake, gaskiya mu kan da ba mu gani a kasa. Domin ya kamata a ce duk lokacin da ya yi tafiya mu ga wani abu ya canja, tunda da ya tafiya nan muna tsammanin cewa dai wani abu ne wanda za mu ci gaba. To amma sai gashi gaskiya muna cikin halin haulaki, wanda gashi komai abubuwa sun yi tsada, ga dai yunwa da abubuwa da wanda ya kamata a ce gaskiya Buhari ya duba ya san da muka lokacin tenure sai ya kare.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu dagi kira ta karshe daga Taraba. Wane ne a Taraba?
Ya magana da Sule Jawar Manu, karamar hukumar gasar a jihar Taraba.
To Sule, bismillah.
Kasa gaskiya ce da Allah, wannan tafiye-tafiyen da yake mu ba mu ga amfani sa. Gaskiya dai akwai da damuwan da yake damu mu, kamar a nan Taraba, Inuwai da kuma Jihar Kaduna da Katsina. Sai kuma na irin wannan tafiyen.
To mun gode kwarai da gaske da wannan. Mun gode da wannan kira da sauran waɗanda kuka kira mu. Tuma dalla yanzu kuma karfe 4 ne da minti 53 a nan Washington na rana. Da kuma shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger da ta samu shiga wasannin kasashe guda 16 na shanna na nahiyar Afrika, duk da yake ta sha kashi ɗaya da banza a hannun Cote d'Ivoire ko Ivory Coast a Abidjan, babban birnin kasar ta Cote d'Ivoire, a ranar Lahadi da ta gabata. Niger din ta yi nasara a karon kungiyoyin guda biyu makonni biyu da suka gabata a Stade General Sène Koundé na babban birnin Yamai, inda Niger din ta laƙume Cote d'Ivoire ko Ivory Coast da ci biyu da nema. Jamhuriyar Niger za ta shiga wasannin na 'yan wasar kwallon kafa na nahiyar Afrika masu bugawa a kasashen su ko kuma a nahiyar ta Afrika, wanda za su wakana a shekara 2020 a kasar Kamaru, tare da kasar Togo, Tanzania, Republic Democratic Congo, Burkina Faso, Congo Brazzaville, Zambia, Uganda, Rwanda, Namibia, Zimbabwe, Tunisia, Morocco, Mali da Guinea Conakry, sai Kamaru mai masaukin baki.
Kenan daga yanzu kaga irin cikin da aka yi mana kokomi ya zan karatu ga mai on va préparer kakin kompeti
son kin tashi kenan duk inda muke da wani lami da komi inda yayi mana manke da luje don ku an ba prepare insha Allah an ba mene in ban ike murna dole ne mu murna duk inda Nigerian shike ko cikin gida ko cikin waje saboda a ce Nigeria ma ta kare tayi khalife din shekara nawa kaga ba mu kare khalife tun wancan da muka tayi
a yau ne aka shiga ranar kuna uku na karawar kungiyoyin kwallon kafa na nahiyar turai a wasannin Champions League inda ake gudanar da wasanni takwas Paris Saint-Germain ta kasar Faransa da Club Brugge ta kasar Belgium sai Galatasaray ta kasar Turkiya da Real de Madrid ta kasar Spain to kenan da Étoile Rouge de Belgrade yayin da Olympiacos ta goga da Bayern Munich sai Atletico de Madrid da Bayern Leverkusen ta kasar Jamus Juventus de Turin ta kara da Lokomotiv Moscow ta kasar Russia sai Shakhtar Donetsk da Dinamo de Zagreb yayin da Manchester City ta Ingila ta buga da Atalanta de Bergamo ta kasar Italia sai dai a wasannin na ranar yau matchin lamba na kasancewa akan Zinedine Zidane mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Real de Madrid kungiya mafi yawan lashe gasar ta Champions League ta nahiyar Turai amma a bana take kutal arkunin A ko kuma arkunin A da maki da tilo bayan ta rasa matsayin ta na farko a teburin kakar wasannin kwallon kafa na La Liga na kasar Spain a ƙarshen makon da ya gabata ita ko mujallar nan ta kasar Faransa France Football ta hiddo jadawalin sunaye 30 na ɗan wasan kwallon kafa da za su yi takarar Ballon d'Or ta wannan shekara ta 2019 daga nahiyar Afrika akwai Mohamed Salah da Sadio Mane ɗan kasar Senegal sai Riyad Mahrez ɗan kasar Algeria da Kalidou Koulibaly haka zalika akwai Kylian Mbappe ɗan kasar Faransa sai Lionel Messi da Cristiano Ronaldo akwai bangaren masu tsaron gida Ter Stegen da Hugo Lloris akwai Eden Hazard da Antoine Griezmann da Virgil van Dijk daga cikin su Haruna Mamun Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
to ga Murtala ya dawo kuma da takaitattun labaran duniya to ba
Tubaba mai hakan kurdawan kasar Syria yau talata sun ce sun janye baki daya daga arewacin kasar ta Syria lokaci kadan kafin karewar yarjejeniyar tsage ta wuta farmakin lugudan wuta da Turkiya ke kai musu Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau yayi da'awar samun nasarar zabe da safiyar yau talata inda ya lashe zaben wa'adi na biyu a babban zaben kasar bayan jam'iyyar sa ta Liberal Party ta sami lashe mafi rinjayen kur'u da za su bata damar ci gaba da kasancewa jam'iyya mai mulki ana samun raguwa sosai a adadin mazaje yan shekaru 25 zuwa 54 da ke aiki tun daga shekara ta 1960 za ka dai mazaje a kasar Amurka suna aiki ne kasa da yadda takwarorin su suka yi a shekaru 1960 inda aka fi samun raguwar a bangaren aikin masu karancin karatu a shekara ta 1969 kasi 96% na mazaje tsakanin shekaru 25 zuwa 54 ne suke aiki to sai dai adadin ya ragu da kashi 89% ya zuwa shekara ta 2015 mayakan wato kasar
to duka kuma da abinda zamu iya kawo muku kenan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da ke da sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shiryen sashen Hausa da muryar Amurka yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma wato shi Murtala Faruk Sanyina wanda ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wacce ta shirya kuma ta bada umurni wato malama Julie Little Gresham da kuma injiniyanmu na wannan dare Mr. Shadrack Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC yake sallama da ku Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin assalamu alaikum